Sashen Hausa da muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Talata 27 ga watan Maris shekarar 2018 akan bitoci da suka hada da 40, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya, sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan safiya. Baba Yako makeri ne tare da Sahabu Aliyu. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
Jiya Litinin Amurka ta kori jami'an diplomasiyar Rasha su 60 waɗanda ya hada da matakai da wasu ƙasashe da suka hada da Faransa da Jamus da Poland su masu na korar jami'an ƙasar Rasha. Hakanan Amurka ta aza takunkumi kan kamfanonin ƙasar Pakistan 7 kan zargin suna fatauci kan makaman ƙare dangi. Daga Afirka ta Kudu kuma kotu ta yi sammacin tsohon shugaban ƙasar ya bayyana gaban kuliya ranar 6 ga watan Afrilu dangane da zargin cin hanci da rashawa.
To kanan labaran kenan. Bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji cewa hukumar tsaron farin kaya ta Civil Defense a Nigeria ta baiwa jami'an ta kayan aiki har da babura don ƙara ƙaimi akan aikin tsaro da suke yi a yankin Mambila na jihar Taraba.
Ko dai baburan sun zo amma muna addu'a Allah a hana mana irin wannan masifa da ya so kuma na. Ina so in yi ma shi Commandant General godiya.
A jihar Borno kuma hukumar ilimi ta musanta rufe makarantu a jihar, amma dai akwai matakai da hukumar take dauka na yadda kamar yadda kwamishinan ilimi ya yi bayani.
Dama tuntuni da muka samu wannan matsala na ɗebe 'yan mata daga makarantar Cibo muka yi takatsantsan domin kada a sake samu aukuwan wannan lamari.
Ali Mustafa Sakwato kuma na tafi da shirinsa na tsaka mai wuya, amma duk sai an gama shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A jiya Litinin Amurka ta kori jami'an diplomasiyar Rasha su 60 waɗanda ke zargin ƴan leƙen asiri ne. Washington, hukumomi a Washington sun ce su bar Amurka nan da mako ɗaya. Akalla wasu ƙasashe 23 ciki har da Faransa da Jamus da Poland sun kori fiye da jami'an leƙen asiri na Rashan su 137 kamar yadda Fadar White House ta tabbatar. Matakin da Amurka ta ɗauka tare da rufe wani ƙaramin ofishin jakadancin Rasha da ke birnin Seattle a yammacin Amurka. Martani ne kan abin da ta ce mummunar ketare jejeniyar hana amfani da makaman guba da kuma karan tsaye da ta yi wa dokokin ƙasa da ƙasa ta wajen amfani da makaman guba wajen kaiwa wani ɗan leƙen asirin Rasha mai fuska biyu tare da ƙyarsa hari a Birtaniya, kamar dai yadda ma'aikatar tsaron wato harkokin wajen Amurka ta yi bayani. Rahotanni suka ce shugaban na Amurka wanda ya yi magana a makon jiya da shugaban Rasha Vladimir Putin shi da kansa ya ɗauki shawarar korar waɗannan jami'ai. Firayim Ministan Birtaniya Theresa May ta yi marhabin lale ga martanin da aka tsara, tana mai cewa wannan mataki da ƙawayenmu suka ɗauka ya nuna cewa muna tsaye kafaɗa da kafaɗa wajen aikewa da saƙo mai ƙarfin gaske ga Rasha cewa ba za ta yi ci gaba da keta dokokin ƙasa da ƙasa ba. Hukumomin Rasha suka ce Vladimir Putin shugaban ƙasar zai yanke shawara kan irin martani da Moscow za ta ɗauka kan wannan mataki. A halin da ake ciki kuma Amurkan ta aza takunkumi kan kamfanonin ƙasar Pakistan 7 kan zargin suna fatauci da makaman ƙare dangi. Wani reshin ma'aikatar cinikayya ta Amurka da ake kira BIC a takaice shi ne ya ɗauki wannan mataki kan kamfanoni 23 guda 15 daga ƙasar Sudan, ɗaya daga Singapore, sannan da wato ƙarin 7 daga Pakistan waɗanda ta saka su a baƙin kundinta. Amurka ta hakikance kamfanonin da suke cikin wannan kundi suna aiki da ya saba maradunta ta fuskar tsaro da manufofinta a ƙasashen ƙetare, kamar yadda shafin reshen ma'aikatar a intanet ya yi bayani. A gefe ɗaya kuma ministan tsaron Pakistan ya ce dangantakar da Amurka take so da ƙasar shi ne ta fuskar aikin soji kaɗai, maimakon dangantaka ta mutuntawa wadda idan akwai matsala da ta taso za a zauna a nemi bakin zare. Ministan tsaron Khurram Dasgir ya gaya mu da Amurka cewa saboda haka ne yanzu dangantaka tsakanin ƙasar da babbar ƙawarta China ta ƙara zurfi, yayin da Islamabad take ƙara kusantar Rasha. Daga Afrika ta Kudu kuma kotu ta yi sammacin tsohon shugaban kasar Jacob Zuma ya bayyana gaban kuliya ranar 6 ga watan Afrilu dangane zargin cin hanci da rashawa. Yan sandan kasar suka ce jiya Litinin aka bayo tsohon shugaban kasar sammacin mutumin da aka tilasta yin murabus cikin watan jiya bayan da jam'iyyarsa ta ANC mai mulkin kasar ta juya masa baya. Hukumar da take gabatar da ƙara da kiya Afrika ta Kudu ta faɗa a farkon wannan wata cewa za ta nemi gurfanar da Mr. Zuma gaban kotu kan tuhume-tuhume daban-daban har 16 da suka hada da cin hanci, tafiyar da harkokin kasuwanci ta hanyoyi da suka saba a doka, da kuma halatta kudaden haram. A Angola kuma hukumomin kasar sun tuhumi Jose Filomeno dos Santos, dan tsohon shugaban kasar Eduardo dos Santos, da aikata rashin gaskiya kan zargin karkata dalar Amurka miliyan 500 daga babban bankin kasar zuwa Ingila. Hukumomin kasar sun hana Jose barin kasar, haka nan kuma tuhumar ta shafi tsohon gwamnan babban bankin kasar shi ma an hana shi yin balaguro. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Kasuwar sayar da hannayen jari ta Amurka ta cira sama sosai jiya Litinin bayan da ƴan kasuwa suka daina ko suka rage tsoron za a yi fito na fito ta wato fito tsakanin Amurka da China ta fuskar kasuwanci. Kasuwar da aka fi sani da Dow Jones wacce aka sawa ido sassanta daban-daban har 30 sun cira da kashi 1 da rabi a hada-hadar da aka yi a farkon bude kasuwar jiya, yayin da wasu sassan kasuwar su ma suka bi sahu. Kasuwannin hannayen jari a Asia sun tashi haɗin gambeza, amma a Turai kasuwannin sun nosa. Kasuwannin ƙasashen duniya sun yi warwasa makon jiya bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya bada sanarwa zai kakaba a China haraji kan kayayyaki da take shigo da su Amurka na kuɗi dala biliyan 60. Cibiyar kula da harkokin kasuwanci ta Amurka jiya Litinin ta bada sanarwa ta fara bincike kan yadda kamfanin sada zumunta Facebook yake adana bayanan masu hulɗa da shi. Wannan ya biyo bayan rahotanni da suke nuni da cewa an yi amfani da bayanan miliyoyin masu hulɗa da kamfanin ta hanyoyi da basu dace ba, bayan da bayanan suka fada hannun wani kamfani mai tantance ɗabi'u ko halayyar mutane mai cibiya a Ingila da ake kira Cambridge Analytica. Sanarwar da cibiyar ta bayar ya sa farashin hannayen jarin Facebook suka yi ƙasa da kashi 2, ƙari kan faduwar darajar hannayen jarin sa da kashi 14 a makon jiya, mataki da ya rage darajar hannayen jarin kamfanin da kamar dala miliyan 90,000. Galibi dai cibiyar ba ta sanar da matakan da take ɗauka na gudanar da bincike, amma ta gaskanta hakan bayan da rahotanni masu yawa a makon jiya suka sanar da cewa cibiyar ta fara gudanar da bincike kan Facebook. ‘Yan wasan ƙwallon kwando na Amurka daga ƙungiyoyi da ake kira Celtics a birnin Boston da kuma Sacramento Kings waɗanda suke babban birnin jihar California sun haɗa kai jiya Lahadi gabanin su fara wasa suka yi zanga-zanga kan yadda ‘yan sanda suka harbe suka kashe wani baƙar fatar Amurka wadda ba a riƙe da makami. ‘Yan wasan sun saka riguna da aka rubuta a nuna adalci dukkan mu faɗe muke, a bayan rigunan kuma aka rubuta sunan matashin Stephen Clark. Clark ya rasa ransa ne ranar 18 ga watan nan a Sacramento. ‘Yan sanda sun zarge shi yana fasa motoci ya yi sata da suka tunkare shi, nan suka harbe shi sau 20 suna zaton waina da bindiga, amma daga bisani aka samu wayar salula ce a hannunsa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a wani yunkurin shawo kan rikicin yankin Mambila a jihar Taraba, hukumar tsaron farin kaya ta Civil Defense ta raba wa jami'an tababura ta yadda za su rika kai ɗauki cikin gaggawa. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rundunar tsaron farin kaya ta Civil Defense a Najeriya ta ce abin takaici ne irin tashe-tashen hankulan da ke faruwa a jihar Taraba, musamman tsakanin makiya da manoma, lamarin ma da kan jawo asarar rayuka da kuma dukiya. Kuma don tabbatar da kare rayuka da kuma dukiyar, ya sa rundunar tsaron raba manyan babura ga jami'anta da aka tura tsaunin Mambila domin kai ɗauki cikin gaggawa a waɗannan yankuna da ake ma samun tashe-tashen hankula a tsaunin na Mambila. Tun farko da yake mika waɗannan manyan babura, komandan rundunar a jihar Taraba Kamilu Isa Ado, wanda ko shi ne ma ya wakilci babban komanda a Najeriya Abdullahi Gane Muhammad, ya gargadi jami'an na Civil Defense su yi aiki tsakaninsu da Allah domin tabbatar da samun zaman lafiya a yankin na Mambila da ke fama da tashe-tashen hankula.
Wannan ziyara wakilci ne na Commander General ɗina, zo in jajantawa al'ummar wannan ƙaramar hukuma mai albarka kuma in isar da gaisuwar sa ga waɗanda suka rasa rayukansu ko kuma ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu. Sannan kuma akwai kayayyaki da ya bamu na aiki, har ma da mashina babura kenan na hawa, saboda shiga lunguna guda 20 wajen mika su ga hannun shi shugaban karamar hukuma a ƙarƙashin shi divisional officer na kenan.
Shi ma da yake bai na jin dadin su, muƙaddashin shugaban karamar hukumar Sadauna Rabarangado Sol ya koma ya bane da kokarin da yace jami'an tsaro na yi a yanzu domin maido da zaman lafiya a yankin. Kana kuma ya buƙaci sauran hukumomin tsaro da su koyi da rundunar ta civil defense wajen baiwa jami'an su kayayyakin aiki domin kulla ta biya kuɗin sabulu.
Ba mu so damuwa, kuma muna fata abinda mun samu zaman lafiya da mun samu yanzu nan ya kasance haka. Ko dai baburan sun zo, amma muna addu'a Allah a hana mana irin wannan masifa da ya so kumana. Ina so in yi ma shi Commandant General godiya.
Wannan mako na zuwa ne yana babban commander rundunar tsaron ta civil defense a Nigeria, Abdullahi Gani Muhammad, ke rangadin wasu jihohin arewa maso gabas game da batun fadar makiyaya da manoma da kuma batun tabbatar da tsaro a makarantu domin kare rayukan dalibai daga hare-haren ƴan miniga masu tada kai baya. To, ko wasu matakai ake ɗauka a yanzu? Ga ma dai commandant ta civil defense.
Mun zagaya kuma mun sa staff ɗinmu, ma'aikatanmu su fara tsaro nan makarantu, mun tattauna da su meye matsalolinsu, kuma inda muka gan cewa gwamnati ya kamata ta su ƙara himma a yi wasu gyara domin a ƙara ba da tsaro.
Babban commandant rundunar tsaro ta civil defense kenan a Nigeria, Abdullahi Gana Muhammad, Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Jalingo a Nigeria.
Kuma dalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Kwamishinan ilimi a jihar Borno, Comrade Musa Inuwa Kubo, ya musanta rahotanni da ke cewa an rufe makarantu a jihar. Kwamishinan ya faɗa ne a hirar da ya yi da wakilinmu Haruna Dauda cewa hukumomi a jihar dai na ɗaukar matakan tsaro ne.
Yanzu muna tare da kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar Borno, kuma Musa Inuwa Kubo. Ranka daidai, akwai wannan batu da ke yawo na cewa an rufe makarantun kwana na jihar Borno. Ya gaskiya wannan batu yake ne?
Abin da ke faruwa shi ne duka makarantunmu yanzu suna nan suna aiki. Dama tuntuni da muka samu wannan matsala na ɗebe 'yan mata daga makarantar Chibok, muka yi takatsantsan domin kada a sake samu aukuwan wannan lamari. Saboda haka duka yara, musamman ma makarantun 'yan mata, mun kaurar da su daga inda suke zuwa wayannan garuruwa musamman guda biyu na Maiduguri da kuma biyu, wato makarantun da 'yan mata suke zuwa, wanda suke zaune, wanda suke kwana. Akwai kuma batun bukata jama'a su fahimta. Daman wayannan akwai wasu daga cikin 'yan matan nan daga gida suke zuwa makarantun nan. Wannan ba abin da ya canza, har yanzu suna gidan iyayensu, za su yi karatu su koma su kwana a can, saboda haka babu matsala a nan. Rashin fahimta da jama'a da suka yi na cewa an rufe makarantu na jihar Borno, wannan ba gaskiya ba ne. Abin da dai takatsantsan da muka yi shi ne a tabbatar cewa babu makarantar 'yan mata wanda suke waje, domin babu ingantaccen tsaro a wayannan wuraren nan, banda wuri biyu da na ambata. Saboda haka a lokacin biyu da Maiduguri, a lokacin da aka samu ingantaccen tsaro a koda ina ne, zamu ga yadda 'yan matan za su je zauna. Amma a yanzu haka, kuma dangane da abubuwan da ke tafiya, ka gani ba zai zamanto mun yi tunani mu bar 'yan matan nan suna kwana makarantun nan ba.
Wato idan na fahimce ka, wannan ba sabon ababu ba, yau aka rufe waɗannan makarantu kuma aka dawo su wasu makarantun ba.
Daman wayannan su ne matakan da muka ɗauka, wato ba ma makarantar 'yan mata kawai ba, akwai wayansu garuruwa ko kuma wayansu wurare wayanda har yanzu tunda ba a tantance, ba mu tabbatar da an sami wadataccen zaman lafiya wayannan wuraren ba. Mun ɗebo wayannan makarantu din, mun kawo su sauran wurare inda muke mun tabbatar da cewa babu matsala. Misali yanzu makarantar New Marche ba mun kawo suna nan a Maiduguri, makarantar da ke Abadan, makarantar da ke Gamboru, duk wayannan makarantu mun ɗebo su mun kawo su inda muke jin cewa babu matsalan tsaro. A lokacin da kuma aka samu zaman lafiya, sai su koma su ci gaba a wayannan wurare da suka taso.
Wannan mataki ba dai yanzu aka ɗauka ba, tun lokacin da aka ɗebe matan Chibok kenan kuka ɗauki wannan mataki?
Wannan matakin tun daga lokacin da aka ɗebe muka samu matsalan tsaro, a lokacin da kuma da za a buɗe, ka san ma an kai inda makarantu ma gaba ɗaya an rufe. To da muka bude makarantu muka gani cewa akwai bukata waɗanda suke sako-sako inda har yanzu akwai matsalan tsaro, mu kawo su inda za a tabbatar cewa su yi karatun su ba matsala, inda akwai ingantaccen tsaro.
To madalla gaida Haruna Dauda, waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington. Yanzu ko karfe 1:15 na dare a nan Washington DC. Kafin mu ci gaba ga wannan sumun tabin.
To shin ko gwamnatin Buhari za ta iya hukunta wannan babban tsohon janar? Duba da hatta shi shugaban kasar na matukar girmama shi. Dr. Kabiru Dallaji Lawanci mai sharhi ne kan siyasar Najeriya.
Ka kula da ainihin irin tarbiyyar su ta soja, zai yiwa mutum yana sama da kai a ce wai ka fito har ka yi sa'insa da shi. Wannan su ne abubuwan da za su jawo watakila mu ce ba za a iya hukunta shi ba. Sannan a tarihin Najeriya yawanci irin waɗannan mutanen ba cika hukunta su ba. Ban yi tsammani akwai wani a tarihin Najeriya wanda ya kai mukami irin na Tiwa Danjuma wanda ya yi wata magana aka ce wa an hukunta shi game da ita ba. Saboda haka za mu iya cewa gaskiya shugaba Buhari ba zai iya hukunta Tiwa Danjuma ba. Amma hukunta shi ɗin zai iya kawo wani abu kuma wanda yake a ƙasar nan, wato za mu nuna wa duniya cewa ba wanda ya fi ƙarfin doka a ƙasa ta.
To madalla, sai a biyo mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoto akan haka. Yanzu kan ga shirinmu na gaba.
Tsaka mai wuya. Jama'a, muna fatan mun sami ku lami lafiya a wani sabon shiri na Tsaka mai wuya. Akwai alamar da ke nuna cewa kafin Bola Tinubu ya iya cika aikin da shugaban Muhammadu Buhari ya bashi na yaje ya dinke barakun da ke tattale a cikin kusan dukkan rassan jam'iyyun na kasar a kowace jiha da jam'iyyar take mulki, sai shi shugaban kasar ya fara dinke barakar da ke tsakanin shi Tinubun da shugaban jam'iyyar na kasa baki daya Odegi Oyegun.
In za a tuna, sai da ta kai ga Bola Tinubu rubuta wasiƙa ta korafi ga shugaba Buhari, inda ya zargi shugaban APC Odegi Oyegun da rashin mara masa baya ga aikin da shugaban ya nada shi na sasanta yan jam'iyya. Tamkar haka ya sanya ganawar shugaba Buhari da Oyegun, inda daga bisani ya janye matsayin tasa ta cewa bai san an nada Tinubu aikin ba. Kama daga rashin jituwar gwamna Yaya Bello na Kogi da sanata Dino Melaye, zuwa Kaduna tsakanin gwamna Erufai da sanata Suleiman Honkoyi, da Kano tsakanin gwamna Ganduje da sanata Kwankwaso, da sauran jihohi irin Bauchi na daga ayyukan da Tinubu ya sa a gaba. Inda ba gwamnan APC ma kamar Taraba na da wannan kalubale daga yan jam'iyyar da ke ganin ministar mata Aisha Jummayar Hassan ta mallake jam'iyyar. Ga bayanin shugaban magoya bayan Buhari na jihar Injiniya Zakari Ahmed Kuroje.
Dole ne ba wai magana wani ra'ayi ba, ya zama dole jam'iyyar ta yi adalci, kuma ba za mu yarda ba, ba za mu yarda a dauka a nada ba, saboda irin wannan abin ya cuce mu a baya, kuma mun yi kukan ba ai komai akai ba, wannan karon ba za mu yarda ba. Idan ba a gyara ta ba, jam'iyyar nan za ta samu matsala a Taraba, ba karamin matsala ba. Mu mun fi son a fidda dan takara kowaye ne ya zama na jama'a suka zabe shi, da kuma ba an tilasta musu ba, ba an bi wata hanya ta magu-magu ba ya fito a matsayin dan takara.
Ko an gyara jihohi a ra'ayin dan gani kashi ne shugaba Buhari, wato ya uci roman bakan daura, akwai sauran rina a kaba a matakin tarayya.
Yo, in dai har Allah sa janar Muhammadu Buhari ya canji canjen gwamnati, to billahi allazi la ilaha illahu ya yi farga ta, ya yi farga jaji, yanzu ya yi farga sosai. Domin dalili wa'annan duk wanda ya tara ka gindin su ba wanda za su taimake shi bane, ya taimake talaka dukansu yan corruption ne su, didde kawo din ne ba su mukamin ministocin nan mafi yawan su bi musa uku, ba wanda za su taimaka janar Muhammadu Buhari bane, ba su bane. To yanzu ne in har da gaske ne in an canza a canza, da in har ya canza to yanzu ne zai kawo mutanen za su taimake shi, amma wannan ba su taimako shi. In za su kera dubu da shi wala ba su taimako shi. Su ne suka wahalar da mu shekara 10 shi ake dan muna suka sa mu cikin masiba da bala'i, muna adawa da su. Yanzu kuma su ne suka zo suka gindin gwamnatin, suke gwamnatin, suke bata gwamnatin. Saboda haka wa'annan mutanen na san su ne kuma yanzu su ne suka zo a gwamnatin ba su sauka ba. Su ne MD, su ne directorci wanda suka wahalar da mu shekara 10 zuwa 17. To yaya za a yi su bar gwamnatin janar Muhammadu Buhari ta yi wani abin da za ta yi wanda mutanen na Najeriya za su ji daɗi, ba za su bari ba?
Wasu 'yan jam'iyyar dai na jiran mukamin ministoci da shugaba Buhari ya alƙawarin naɗawa don saita gwamnatinsa da 'yan siyasa gabanin zaben 2019. Nasura da Malika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaishe ka Nasiru. To akan haka ne, a yau a muharrar Isa Tafi da Mafi da Buba Galadima za mu soma da tambayar wani irin jan kunne ya kamata ya bushi shugaba Buhari ɗin da ma gwamnoni da ma dukkan wani ɗan jam'iyyar APC wanda yake son ya tsaya takara a zaɓe mai zuwa na shekarar 2019.
Kowa zai nuna abin da ya yi. Buhari zai iya ceto wani a zaɓe na gaba kuwa? Zai iya. Zai tasirin da ya yi a wancan baya?
Ai, yanzu muna da shekara guda. Shi da kansa da ya je fadar sarkin Kano, da ya gaya masa abubuwa hudu da suke damun arewa ya ce masa a bashi wata shida in Allah ya yarda za a ga canji. To canjin
amma shekara uku yanzu
canjin nan in ta faru za ta tashi daga Abuja ne har Kano.
Za ta yi wa APC ta rasa wata daga cikin jihohin da take da su yanzu a zafi na gaba saboda
wallahi ni mathematician ne kuma logarithm na yi karatu. Logarithm kuma ba mu da conclusion akan komi sai abin da ya taba
faru. Amma bisa ga abin da kake gani yanzu kake ji yana a ina APC take cikin hatsari
kaman Zamfara
tana
hatsari, kaman Kaduna tana da hatsari.
Kafaje biyu kai ce Zamfara da Kaduna
eh Zamfara
Adamawa
Adamawa gwamna yana taku mai kyau yana iya
kokari
Kano gwamna yana samun kuɗi
amma kana ganin APC tana fusa wani hatsari a Kano
ba sosai ba
za ta saki cin Kano
don saboda PDP manyanta a Kano ba abin karɓuwa ba ne
na kanka kanka ya rashin ruwa ba kai da ba
ni abu ɗaya ne nake magana har yanzu akwai sauran dama idan za su canja salo su ɗauka cewa ɗan adam ne
ya abubuwa uku da ya kamata APC ta yi ta gyara wasu daga cikin matsalolin da take fuskanta
ta cika alƙawura
waɗanne
waɗanda ta yi wa al'umma
akwai abuwa da 2,500 da aka yi wa talakawa
ko wannan ana bayarwa ya rima amma shin wa ake baiwa ayyoba ma sunan waɗansu jinsi aka kai ba ƴan state ɗin ba saboda ka wannan gwamnati ya kamata ta sani cewa Najeriyan nan fa ta muce dukanmu kaman kasuwa ce amma in magariba yayi kasuwa ta tashi kowa gidan ubansa zai koma idan a yanzu ba mu samu taimako ba idan wannan mulki ya koma kudu shin za su iya mana adalci kaman yadda yanzu mu muke musu in ko ba za su iya mana ba to fa mu yi amfani da damar da muke da ita a yanzu
muna magana game da ko APC za ta nemi ta ba da dama wasu su tsaya takara bayan Buhari galibin mutanen da nake magana su a APC duk suna nuna min cewa in Buhari ne suke da abin da suke kira dama farko idan ya ce yana so to ta kowa ta kare idan mutane irin su Rabin Musa Kwanko suka fito suka nuna sha'awar su ba a biya musu bukatunsu ba za a shiga da zama a APC ne ko kuma su ma za su yi na atiku ne
to wannan zai faru akan abu daya idan wani mutum ya fito yana so ya takara na neman shugabancin kasa wanda haƙƙin ya kowa yana da dama yayi kada jam'iyya ta dauka cewa dan Buhari yana shugaban kasa ba wanda ya isa ya tsaya to ina so in gaya mata cewa bata isa ba in ko ba a baiwa mutane dama ba to kaga kai jam'iyya ce da kanta ta kori mutanen ba su suka kori kansu ba ba laifi
a tsakanin lokacin da kuke ji a ragaman jami'i an zarge ku da irin wannan abu na daddan na
ai mun baiwa kowa dama Buhari bai tsaya zabe ba da yaya Abubakar
ai amma an ce kun sa naku yan takara a jihohi kuma kai kanka ma
a'a a'a
an zarge ku
a'a dukkan ni amma ai yanzu ko ni ne mai laifi ko wani ne mai laifi duk al'ummar kasar nan sun sani domin waɗanda ake zargi mun sa yanzu ba su suke yi ba mu muka sa su ma'ana akwai wanda ya sa suke nan shikenan na bari ya haka
ai buba galadiman ya kamata ma ya amsa wannan tambayar a wannan zauri buba galadiman kai aka zarga da cewa abin da ya sa tun kana abin da cikin dalilan da suka hada kama rashin jituwa da Buhari lokacin kana sakataren CPC din nan kai ka canza yan takarar nan gaba ɗaya ka je ka zauna hukumar zabe ka sa sunayen waɗanda ka ga dama shi yasa aka fadi zaben sai jihar Nasarawa kawai aka samu nasara menene gaskiya wani martani za ka mayar kan wannan
to ai da riga na ba da amsa wannan tambaya tunda a kafofin labarai har da BBC na ɗauki Qur'ani na rike a hannuna yan jaridu sun ɗauka na rantse cewa ni ba ni na sa waɗannan yan takara ba domin dimokuraɗiyya ake yi sai an zauna a National Executive Committee na jam'iyya kwamitin zartarwa sai an kai Board of Trustees a Board of Trustees ɗin babu Buhari ne wato ni ne na fi shi power har zan canje in takara ba tare da ya yadda ba.
Amma ya kake dauka dillefin
me yasa ni kuke tambaya ta sai ku tambaye shi mana a ce
ai so sai mai Musa
ku tambaye shi ku ce shin da sanin sa ne akai waɗannan canje-canje ko ba sanin sa ni gashi na rantsa da Qur'ani cewa zama akai in ƙarya nake yi har yanzu fa tunda nayi magana da yau shekara biyu ban mutu ba ban gurgunce ba
to amma bubu me zaka ce akwai lokacin da kake cewa ba mafitar da take Buhari na Najeriya gaba da kana cikin waɗanda suka yi
bana zan yi wannan magana zan yi dimana Nasiru ba zan gaya maka wannan akwai lokacin da zan yi magana akai ai dan siyasa ne ni komai da lokacin sa akwai gabar da zan yi duk wayannan maganganun in ya kama in nemi gafara a gun al'ummar Najeriya zan iya yi in kuma akai abin kirki ka gani abin da na faɗa ya tabbata kenan mu yanzu abin da ya dame mu dan Allah dan Annabi muna roƙon Buhari duk abin da zai yi a Najeriya ya dauki Najeriya gaba ɗaya a matsayin constituency din shi ba a yi wa waɗansu mutane dan suna da baki ko ana jin tsoron su ba mu kuma a ce ai nasa ne
ɗaya daga cikin alƙawarin da Buhari na campaign bayan yakar ake da ta'addanci shine yakar cin hanci da rashawa kana ji ya ci nasarar wannan yakin kuwa
ne to cin hanci da rashawa kam abu ne da ya sami zama da gindinsa
har yanzu akwai shi
har yanzu da ma ake yin sa
ya mafi muni da nada
eh to yanzu don saboda matsi na yadda komai ya zama a matsi komai sai da kosai ne ya rage fadin kosai da yake yi ba don komai ba saboda yana ji ya sayi wake da tsada so shin hanci da racewa sai fada da yake yi
da za a daji buga ya ta magana da yake cewa yau in ka soki Buhari sai a yi maka ca a kansa hatsarin da wasu suke nuna cewa idan ba a bari a ga gwamnati ko shugabanni gaskiya sai su ba sa gane cewa ga gaskiya abin da yake faruwa ko kuma su ci gaba da kurakuran da suke yi ku da kuke gindin maganin ita wannan jam'iyya ta PDP da shi Buhari kansa yanzu mu da PDP la kukan ga musu abin da mutane suke faɗa game da korafin su kuwa
to a gaishe ku to muna da shiri ɗaya da rage mana da zamu kulle wannan muhawara da shi a mako mai zuwa in Allah ya kai mu yanzu dai a madadin su baƙin namu da kuma wanda suka taimaka aka hada cikin wannan shirin wato Nasiru Adam Mulhikaya da Benjamin Gawan a can Abuja Aliyu Mustafa Sakwata ne a nan Washington mun bar ku lafiya
to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice
Jeli ne Amurka ta kori jami'an diplomasiyar Rasha waɗanda take zargin ƙyallakin asiri ne su 60 hukumomi a Washington sun ba su zuwa nan da ƙarshen mako su bar Amurka aƙalla wasu ƙasashe 23 ciki har da Faransa da Jamus da Poland sun kori fiye da jami'an laƙin asirin na Rasha 137 kamar yadda Father White House ta tabbatar a halin da ake ci kuma Amurkan ta aza takunkumi kan kamfanonin kasar Pakistan 7 kan zargin suna fatauci da makaman kare dangi wani reshen ma'aikatar cinikayya ta Amurka da ake kira BIC ya takaice shi ne ya ɗauki wannan mataki kan kamfanoni 23 guda 15 a Sudan ɗaya a Singapore sannan da ƙarin 7 ɗin daga Pakistan waɗanda ta saka su a cikin kundin bakin kundinta daga Afirka ta Kudu kuma kotu ta yi sammacin tsohon shugaban kasar Jacob Zuma ya bayyana gaban kuli ranar 6 ga watan Afrilu dangane da zargin cin hanci da rashawa yan sandan kasar suka ce je Litinin aka baiwa tsohon shugaban kasar sammacin mutumin da aka tilasta yin murabus cikin watan jiya bayan da jam'iyyarsa ta ANC ta juya masa baya kasuwar da hannayen jari ta Amurka ta cira sama sosai jiya Litinin bayan da ƴan kasuwa suka daina ko suka rage tsoron za a yi fito na fito tsakanin Amurka da China ta fuskar kasuwanci.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu sai can da hantsi za ji mu ɗauki da wasu shirye-shiryen mu kafin mu yi sallama za mu miƙa ta'aziyya zuwa ga sarkin zango kuma sai Alhaji Umar Faruk Sa'id da ke ziyara a New York a nan Amurka na rasuwar ƙaninsa da aka fi sani da Malam Garba wato ƙanin wazirinsa kenan marigayi Alhaji Dan Tsoho Allah ya ji kansa da rahama da marigaya baki ɗaya. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka muka gabatar da shirin musamman ma Sabu Aliyu da kuma Malam Sidi da ya shirya ba da umarni sai kuma injiniyanmu na wannan safiyar John Ellison Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku sai da hantsi.